يا الله يا الله نرقى الله نكينا نرقى بروتك تهت هويبا كوجا مها تنبيا نكيدا كوجا مها تنبيا نكيدا.
Masu saurare assalamu alaikum, barkam da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawalta muku, yau shirin domin iyali ya karbi bakuncin mai dakin gwamnatin jihar Niger, Dr. Amina Abubakar Sani Bello. A cikin hirarsu da wakilin mu Hassan Maina Kaina, Dr. Amina Abubakar ta ce jan kafa da ake yi wajen hukumta masu aikata wannan laifi shine yasa aka gaza shawo kan matsalar fyaɗe. Ga abin da take cewa,
lalle Allah ya kawo wani lokaci wanda yake muna fama da wani mummunan abu na wannan fyaɗe din da cin zarafin da ake ma mata da yara, musamman ma na yara. To kamar yadda kowa ya tashi tsaye, mu a matsayin mu na matan gwamnoni, duk mun hada hannu tare da matan gwamnonin kudu da na arewa, mun zo mun daga muryoyinmu da murya guda daya, mun kawo kokenmu ga gwamnonin jihohin Najeriya don mu nuna musu cewa ya kamata kowa ya tashi tsaye a samu mafita a wannan halin da muke ciki. Da muka fara wannan abun, da muka samu gwamnoni muka musu magana, muka roƙa cewa a ɗauki wani mataki na gaggawa wanda a Turanci ana kiran shi state of emergency. Wato yanayi ne wanda kowace jiha zai ɗauki matakai na gaggawa da zai sa duk wani hanyar da ya kamata a bi da magance wannan mugun abun za a ɗauka. Kuma alhamdulillahi an samu nasara, gwamnoni duka na jihohin Najeriya 36 tare da FCT an ɗauki wannan matakin. To me ake nufi da wannan matakin da aka ɗauka? To yanzu ga za a zauna ne a fitar da kamar kuɗaɗe da zai kamata a taimaka a yi amfani da su, wanda za a taimaka a yi aikin da zai sa a magance wannan abu. Na farko, abubuwan da mutane, yaran nan da matan nan suke bukata, wanda aka ce masa zarafi ta hanyar magani ko kuma zuwa asibiti da ya kamata su yana a samu a tallafa musu cikin wannan halin. Sannan kuma na biyu, wani irin mataki za a iya ɗauka, matakai za a ɗauka wanda za a samu a kama waɗannan mutanen waɗanda suke aikata waɗannan mugayen ayyukan. Na uku kuma, wani hanya za a bi a tabbatar da dokokin da ya kamata a ce an ɗauka an bi, ta yadda za a kare mutunci mata da yara, da kuma yadda ya kamata a hukunta wanda suka yi waɗannan abubuwan, yadda za a tabbatar da cewa an tsaye da waɗannan dokokin kuma an bi su. To alhamdulillah muna sa rai cewa wannan matakin da aka ce aka ɗauka ɗaya daga cikin hanyoyin da za a bi kenan, wanda za a samu da gaggawa a fara magance waɗannan mugayen abubuwa.
Shin ko kin gamsu da irin nau'in hukuncin da ake yankewa waɗanda ake kamawa da laifin yin fyaɗe a ƙasar nan? Duba da yadda a kusan kullum zaki ji cewar mutane da dama suna ta kira-kirayen cewar a zartar da hukuncin kisa ko hukuncin ɗaurin rai da rai, ko dai wasu hukunci masu zafi hakan nan, kin gamsu da tsarin hukuncin da ake yi a halin yanzu?
Ba shakka ni ma ina da wannan ra'ayin cewa abun da yasa abun ya yi muni shine mutane da yawa da suke aikata irin wannan abun hukunci baya samun su. Shi yasa suka samu dama, in sun yi so ɗaya ba a kama su ba su sake yi, kuma sai abun ya ci gaba kuma ya ƙara muni. To mato, matsala guda ɗaya, ai akwai dokoki, amma da yawanci za ka ga cewa idan mutum ya aikata irin wannan mugun abun, wani lokaci saboda yanayi yadda ake tafiyar da bincike na irin waɗannan abubuwan da ake yi, sai ka gani an samu matsala, sai ba za a samu a hukunta mutanen daidai da ya kamata a yi ba, na ɗaya kenan. Na biyu kuma, wani lokaci sai ka gani an ba da hukunci wanda yake babu wani tsanani, wanda nan da nan mutum sai ya ga kamar au, idan har haka za a yi, mun azan iya sake yin aikata irin wannan abu. To yanzu mutane da yawa suna kira ga gwamnati cewa ta tsananta hukunce-hukunce da ake yi ma mutane. Na farko, ana ganin kamar idan aka tsananta zai zama kaman to ya zan ce ne zai hana wa'insu koda su yin tunani wannan zai zama kaman kariya ne ga mutanen al'umma cewa idan aka san cewa an bada wani hukunci wanda yake tsanani zai sa mutane ba za su aikata irin wannan mugayen abubuwan ba. So zaka ji kaman yanzu ana maganan cewa to yanzu duk wanda yayi fyaɗe musamman ga mata da yara ma ya kamata a ce an hukunta shi da wani hukunci mai tsanani wanda yake kama da kama a ce ma ai mashi kisa. To ni bazan yadda dokan take yanzu ga haka a Najeriya ana hukunta mutane ne ta hanyar yari. To a ra'ayina idan har za a samu a ce idan aka ce an hukunta mutum da fyaɗe wanda aka ce idan aka sa za a kashe shi, a ra'ayina na ga kaman wannan yayi daidai kuma ya kamata a ce zai hana mutane su aikata irin wannan mugun abun. Amma ko da ba samu haka ba, a samu yadda za a ce an hukunta mutum an daure shi a yari dogon lokaci. Yanzu haka abin da muke da shi a ƙasar nan namu ta wajen arewancin mu, dokokin mu na arewancin mu, idan mutum yayi fyaɗe tsanani abin da ake bashi shekara 14. To ni a gani na gaskiya wannan ma bai isa ba. So ko da ma za a ƙara a kai shi kaman shekara 20 irin wannan ma duk wanda ya san zai samu irin wannan abun insha Allah zai hana shi. Amma lalle lalle ya kamata a tsananta, idan aka tsananta insha Allah ina ganin kaman za mu samu saukin abun nan. In aka duba kasashe kaman Indonesia, Indonesia ta dauki wani mataki wanda idan aka kama mutum da laifin fyaɗe ana yanke gaban shi ne. To tunda suka dauki wannan matakin hak an ce cewa fyaɗe ya ragu sosai ba kaɗan ba a nan ƙasar. So saboda haka ya kamata a duba a gani ya ya kamata a yi a taimaka mana a nan ƙasar.
Idan muka duba yadda musamman a arewacin Najeriya ake samun kyama ga waɗanda aka yi wa fyaɗen, abin ma kenan da ke sa da dama daga cikin iyaye da aka yi wa ƴaƴansu fyaɗe ke tsoron su fito fili su yi magana. Shin wani irin shiri kuke yi ne a matsayin ku na matan gwamnoni domin wayar da kan iyalai game da irin wannan yanayi?
To wannan babban matsala ne wanda muke fama da shi sosai. Kuma ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo haka shi ne idan aka duba mutane ko mata ko yara da ake ma fyaɗe, za a duba cewa da yawa waɗanda suke aikata waɗannan ayyukan ba mutane ba ne wanda su waɗanda aka aikata ma ba su sani ba. Shi ne babban matsala. Yawanci za ka gan cewa ko ‘yan uwa ne, ko wani kawun yarinyan, ko ƙannin, ko wa, ko wani ɗan uwanta nan. Yanzu ma mugun abu da muke samu yanzu ga babanni su suke ma ‘ya’yansu irin wannan abun. Saboda haka sai ka gan cewa a ce a rufa asiri sai ka gani mata sun yi shiru, mutane kuma sun yi shiru. To banda kuma wannan ƙyamacen nan da kake magana, ai matsala ne wanda yake a cikin mu, wato a nan arewa. Kuma abin da ya kamata a yi shi ne a faɗaka, ba matan kaɗai ba, ya kamata a faɗakar da kowa ne cewa wanda ta samu kanta a cikin wannan matsalan ba laifinta ba ne. Kuma bai kamata a ce za a ƙyamace ta ba, ko kuma a ƙyamace ‘ya’yanta saboda an yi mata irin wannan. To ya abun da ya kamata mu yi kuma abun da muke yi shi ne faɗakar da mutane cewa ba haka ya kamata a ma mutane ba. In ba haka aka samu aka dinga faɗakar da mutane a koda yaushe, da wuya a ce za a samu sauƙi a cikin halin da muke ciki.
To da fatar haƙarku za ta cimma ruwa, ba iyakarta kenan ba. Idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa, za ku ji matakan da Dr. Amina take gani za su iya taimakawa wajen shawo kan wannan matsalar. Kafin nan, a madadin uwar gidan gwamnan jihar Niger, Dr. Amina Abubakar Sani Bello, da kuma wakilin mu Hassan Maina Kaina da ya mana hira da ita, sai kuma Subahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, kuna iya sake sauraron wannan shiri da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi dan su muke ashe mu maza bayin muke.